Bismillahirrahmanirrahim. To wannan littafi ne a kan niyya cewa komai ya zama an yi shi da nufin Allah, wanda zaka ce aiki ga Allah tabaraka wa ta'ala. Shi wannan littafi ya kunshi babobi guda uku. Babi na farko a game da niyya, wanda kuma zaka cewa da darajojin da niyya da tsarkakewa ke ciki ke da su, wato an yi kafin lokaci niyya a luga alkasadu nufi ana cewa na waitu fulana, bi ma'ana kasattuhu na nufe shi. Hakika niyya a shari'a shi ne nufin abu, tare da nufin nan ya zamo ya haɗu da aikata wannan abu. Hukuncin ita niyya cewa dole ce a duk wani aiki ana buƙatar a yi niyya. Ita niyya mahallinta inda ake yin ta zuci, a zuciya ake yin niyya, ba a baki ba. Shi yasa faɗarta da baki, tare da cewa zuciya bata halarto ta ba, ko ta manta ma da menene ake kai, to wannan bai wadatar ba. Ko yaushe ita zuciya ake duba, illa iyaka misali kamar Malikawa, kamar Asalla sun faɗi haka cewa mahallin niyya zuciya. Amma ka ce fa in talaffaza biha fa wato da zai faɗa da bakin sama, to ba laifi ba a ce ya yi laifi ba, ko dai wasu ma suna ganin ai a za a faɗan ma da bakin kamar laifi ne. Amma dai Malikawa su ce ba laifi ba ne, kuma har suka kawo cewa fa inni talafa, da a ce da ya tashi faɗa da bakinsa ga yanda ya faɗa, amma a zuciyarsa ga yanda ya niyya, ga yanda ya kudurce, kamar zai sallah azhar a zuciyarsa ya san azhar zai, ya yi niyya azhar, amma kuma da bakinsa sai ya faɗi la'asar. To falmutabaru alqalb, za a yi suna da abin da yake zuciyarsa, wannan sallar ta inganta gare shi a matsayin azhar. Ko da yake mai akali Ibn Askari ke cewa wal ahwadu al i'ada, abin da yafi kewayewa irin nan ya sake gaba ɗaya. To abin da yasa aka ce ita dole a yi ta farilla ce, saboda hadisin da yake cewa wa inna mali kullum ri imanawa, kowane mutum yana da abin da ya nufa, wato za a ba shi lada gwargwadon nufinsa, ba gwargwadon aikin ake dubawa ba, a nufin bawa. Ba niyya ko wanda yake ya yi mance ko wanda ya kuskure, amma da a ce zai faɗa da haka din ma sai zamo a hasana, ya fi kyau. Lisanul qalba, dan harshe ya taimaki zuciya, ita dai aiki ce ta zuci, to amma dai zamo harshen ma ya taimakawa zuciya. Lokacin da ake neman ainiya a duk wata ibada, haifan ibada, domin aikin ya zamo ya haɗu da ita tun daga farkonsa. Inda za a ce ba lalle ne niyya sai an ta a farkon lokacin ibada ba, sai inda yake a san farkon yana da wuya, kama azumi yaushe ne fara shi fitowa alfajir, ba kowa sa lokacin fitowa alfajir din ba, shi yasa idan ya niyya tun kafin fitowa alfajir shi kenan, ko da zai awoyi da yawa kafin ma a ce alfajir din yake toto ya wadatar. Domin lamarin da sha'anin yayin da sanin farkon yini ya zamo abu ne mai wuya, sai mai shari'a ya wajabta a yi niyyar da tun dare, zai zo gare mu a cikin babin azumi ko a cikin littafin azumi yubayyitu siyama, wanda bai kwana da niyyar azumi ba, wato bai kudurce niyyar azumi ba tun kafin alfajir ya fito, to wannan bai da azumi. Wannan wato matsala ce da yake an samu sabani da yawa a tsakanin malamai, saboda wato akwai Malikawa da Shafi'awa da suke ganin yanda zai zo nan gaba cewa azumi kowane iri ko da na nafila ne dole a niyyarsa kafin alfajir, gama Malikawa su suke ganin haka, Malikawa su ne kadai suka ga haka, amma Shafi'awa suka ce azumi na farilla shi ne dole bai niyyarsa kafin alfijir amma azumi na nafila koda bayan alfijir ai niyyarsa so kuma hanafiyawa suka ce yo ai duk azumi ma ba lalle ne ai niyyarsa kafin alfijir ba koda bayan alfijir ne ai niyyarsa koda na farilla ne suka ce kamar wannan azumin malaman kamar wannan hadisin malami bai ce sai ma kaula alfijir fala siya ma lahu sai abinda ake nufi fala siya ma kamilun bai samu cikar azumin ba ba wai azumin aka kore ba yi niyyatin dare ya ji amma dai haka din ba wai ya dan bai niyyatin dare ba ba wai ya nuna cewa bai da azumin ba inji hanafiya to kowanne dai da nasa hujjojin yanda nan gaba za mu ji yanda nan gaba a babu in Allah ya kai mu kitabu siyami din za mu ji hujjojin da kowa a cikin su ya kafa hujja din shi yasa wato akwai wasu matsaloli a azumi guda uku wanda duk sun fara da tari ko wanda yake an samu sabai da yawa tsakanin malamai a kai shine na farko tabiyyatun niyyati na biyu ta'yinun niyyati na uku tajdidun niyyati shi tabiyyatun niyyati shine niyya kafin alfijir ta'yinun niyyati shine zamu azumin a ayyana shi in azumi na farilla ne in azumi na ramadan ne ai ayyana cewa na farilla ne ko na ramadan ne za zarar niyyar azumi kawai bata wadatar ba amma wasu suka ce in kai niyyar azumi duk in kowane azumin kai da wannan niyyar ya wadatar shi yasa wajen masu faɗar wannan in kai niyyar azumi na nafila ma sai kai na farilla ya wadatar da kai da ta'yinun niyyati kenan sai kuma tajjidun niyyati shine kamar azumin da yake a sade kamar azumin ramadan in aka yi niyya ɗaya da farko ta wadatar kamar yadda malikawa kenan suke faɗa wani yasin da kafin limata ta bugu ya jibu illa inna bahu mani'u yadda ibnu ashir yake faɗa koko dole ne duk dare sai an yi niyya to wannan matsalolin an samu saɓani da yawa tsakanin malamai wannan saɓanin ya koma kan saɓawa dalilai da kuma wasu matsaloli na usulul fiqh to zamanin niyyar to kaifiyar niyya tana bambanta da bambantar ayyuka alwala zai yi niyyar alwala a sallah kuwa yi niyyar sallah haka kowace aiki yi niyyar wannan aikin kuma malamai masana Allah suke cewa ba fa zarar niyyar aikin ba a natijar aiki dole ne mutum sanda zai niyya a wajensu ya ringa dubo natijar aikin domin yin alwalan nan ba wai kawai ana son ka wanke jikinka ba dan ko da dauda jikinka ko da bai fita a'a babban abin da ake nema da alwalan nan shine bawa ya fara tanadi ga shiga halara Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wanda ya yi alwala bai tanadin haka ba ai bai alwala ba ko malaman fiqh ma a sun faɗi wani abu daga wannan ko misali yake faɗa wa musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata habal zalika bil ruhi aw bil ghusli in wajaba alayhi al ghusl me duk ne sallah asiri yake da Allah shi yasa ko ashe wajibi ne ya tanadi dan asiri da Allah ya fara tanadin nan ko tun daga alwala yasa alwalan nan dole ba wai dubo menene natijar da yake bukata daga gare ka dan kai alwala amma gabobinka baka tanada su dan saduwa da Allah ba dan shiga fadar Allah ba ai baka yi alwala ba kazum da ruwa ne kawai to haka ma kuma sallah tsayuwa ce gaban Allah tabaraka wa ta'ala lalle ba wai dubo haka ya dubo natija kai dauka kawai zarar tsayuwa zarar ruku'u zarar sujada su kenan an yi sai sallah ta samu a'a sai an samu wani abu ana bukatar natija domin ku duk wanda ya je gaban babba ai zai dawo da wani abu yasa da biye sallah bai dawo da komai ba ai zai sallah ba wanda biye sallah har ya gama sallar ya sallama bai dawo da komai ba to wannan a wajen masana Allah ka tare sallah ba eh bai sallah ba ya jijjo jikin sa ne da tsayuwa da ruku'u da abin amma sallah ta hakika ce yi ta ba in sallah ta hakika yi to lalle shi kansa zai tabbatar ya dawo da wani abu, lalle zai tabbatar ya dawo da wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masana Allah gaba daya, shugaban mafiya kusa ce da Allah ke cewa alhina biha ya bil ya bilal. To sharadin niyya ni shi wanda zai niyyar ya zama musulmi, kuma ya zamo ya mumayyizi ne, yana iya tamizi ko da bai balaga ba, ilman wiyi ya zamo ya san abin da ya niyya, ya zamo kuma niyyar ta haɗu da aikin ko da a hukunci ta fuska, ya zama ba sami abin da zai kore ta ba, zara ta fita daga zuciyarsa wannan ba wai lalle ya nuna ɓaci ba, kamar yadda malikawa suka faɗa a lola ko mai musu farke shawo zubuha ba da hu mugu tafaru wa zubuha ba da hu mugu tafaru, kuma ya yanke da ita, da zai ce na yi niyyar in kaza in Allah ya so yana fi ratayawa ba neman albarka ba, ko ya yi idilaki ya ce insha Allah masa idilaki ba ta niyyar neman albarka ba, to ni zan ta sai ha niyyar ta saba ta inganta ba. Idan ku da ce insha Allah manufarsa albarka, to ta inganta manufa da niyya bambance nau'o'in ibada ba'ari ha an ba'arin sashenta daga sashe zuhuri anil asari, kamar bambance azahar daga la'asar, da kuma bambance magarba daga isha, haka abin yake tafiya. Wayannan da aka faɗa su ne abubuwan da ake bincike na aniya, wadda aka ambata almasuratu, wadda aka an ambace ta a faɗin sashen malamai kuma mahallin wazaman kaifi yadda sharrun wa maqsudun hasan. Hakikatin menene hakikar ita niyya, hukumu menene, hukuncinta mahallu aina ne ake neman ainiya, wazaman wani zamani ne za a yi niyya, yaushe ne kuma za a yi niyya, kaifiyatu da kaifiyar da ake niyya, sharɗin da sharadinta, wa maqsudun da manufa da ita. To wayannan guda bakwai nan su ne mabahisun niyyati, wanda kowanne a cikinsu da ƙarin bayani da dogon bayani a ciki, kuma za a ga funtafunta da yawa da suke rataya da irin wannan, da irin wannan da in aka duba kamar littattafan qawa'idul fiqhiyya, kamar ashbahu wannan zahiri na Jalaluddin Suyuti, ko kuma manhajul muntaha na zakabu wato na malikiya kenan, to za a ga irin wasu bangarori da yawa da yake sun rataya, wato na hukunce-hukunce da yake sun rataya da ita niyyar nan, ɗayan da yake sun rataya ta yiwu matsala mutum ya yi niyyar aikata abu da nufin cewa saban Allah zai aikata, amma kuma sai ya bayyana cewa to ai ba saban Allah ba ne, to yanzu kama a irin nan niyyarsa ta cutar da shi, za a ɗauka wannan aikin ya yi ne saban Allah ko kuwa kaka. To da duk irin wa'annan ne matsaloli ne masu yawa kwarai, shi yasa za a ga kama a ashbahu wannan zahirin na shehu Suyuti ya faɗa aƙalla za a fita matsaloli fiye da 1000 ƙarƙashin matsalan niyya, matsalolin da za a fitar sun haura 1000 ƙarƙashin matsalan niyya. Ko za a ga wanda ya wage wani abu daga cikin fara'idul bahiyya ko daga cikin ashbahu wannan zahirin fara'idul bahiyya, shi ma ya kawo dewa daga cikin irin waɗannan mafasa. To Ubangiji Jalla sha'anuhu ya ce wato ya ce kuma wal ihlas ayin niyyatu wal ihlas, wato shi ihlasu fil lugati a lugha at-tasfiya shi ne tsarkakewa, tsaftacewa wata mizu shi an gari da ware abu daga wani nufa, wa shar'a a shari'a ko me ake kira ihlasi, itqanul ibadati lillahi ta'ala ka'annaka tara, ka tsaya ka kyautata ibadarka ga Allah kamar ga ka gashi kana ganin sa, wanda daman ko kai baka ganin sa to ai shi yana ganin ka. To wannan shine ihlasi, wanda ko ihlasin nan shine fa'idar duk wata ibada, duk ibada an ba ihlasi a cikin ba fa'ida. Ibn Zakariya yake faɗa وعلم به تسبية البوادن من كدرات الناس في الموادن به يسير العبد للإهلاس ثمرت العبادة ثمرت العبادة بالإهلاس أمفان إبادة كنا أتي أن سامو إهلاس لإبادة دبا أسام إهلاس أتين تبا أيب أسام أمفان تبا أيني أسار التجي كما أبني دا أكي بارنسا كما تكيني دا أكي بارنسا تو da ai aini wa mazaya huma da darajojin su aini yati wal ihlas ma darajojin niyyar da ihlas kamar yati niyyati daraja ko farana da ake samu a cikin ita yin niyya shine ake an samu ibada ingantacciya da bambance ibada daga al'ada da bambance ta daga al'ada domin abu guda daya ibadatan zai iya zama wa ibada dan ne da niyya in ba kuma niyyar sai zama al'ada fil masjid kama wanda ya zauna a masallaci da niyyar litikafi ibadatu idan ya zama an samu niyyar nan ta litikafi sai zama zaman nan da yake a masallaci ibada ne bari malamai ma cewa su ai ko bacci ne kama shi kwanta yana baccin to ladan ibada ake rubuta masa a wannan baccin baccin nasa ya zam ibada ce gare shi amma idan ba da niyyar itikafi ba kamar wanda ya zauna a masallaci dan nufin ya huta ko ruwa ne ya kore shi ya shiga masallaci dan ya fake kaga wannan wata niyya ce da shi fakewa ba ibada ba to wannan ya kuno adatan zaman nasa a masallaci duk da cewa da zai sai zama al'ada ce ba zai samu kome ba shar'iyyatin kamar yin wanka da niyya ta shari'a kamar tsarkaka daga janaba ko zuwa juma'a ko zuwa idi ko zuwa ziyarar malami wanda an ce an so yin wanka dan haka to haka din ya kuno ibadatan zai zama ibada wannan wancan sai zan ibada amma dan mutum yayi da niyya ya ji dadi a ransa ya ji dadi a jikinsa wannan al'ada ce bari in an samu niyya kyakkyawa al'adu ma sai su koma ibadatin ibadu kamar ci mutum ya zama sanda zai ci manufarsa da cin shine samu iko ya bauta wa Allah babban abin da ya sa a gaba kenan ba bakinsa yana sha'awar wannan abinci ba ba cikinsa yana buƙatar wannan abincin ba a babban abin da ya sa gaba kawai ya ce samu ƙarfin bautar Allah da yunwa ibadar ba za ta yiwu ba ko kuma ya zama a'a da ya ci dinnan manufarsa in ya ji daɗin abincin ya gode wa Allah ya ci ne don ya gode wa Allah yanda wani masanin Allah yake cewa yake cewa da almajiransa ƴan uwa in za ku ci ku ci mai daɗi in za ku sha ku sha mai daɗi don kun ci mai daɗin kuka ce alhamdulillahi suna cewa alhamdulillahi bakin kuma zai ce kwarai dan na ji daɗin abincin cikin ma zai ce kwarai na ji daɗin abincin na ji daɗin abincin amma in kun ci mara daɗi kuka ce alhamdulillahi bakin sai ya fara cewa an yi kuwa na ji daɗin kuwa na ji daɗin kuwa shi yasa ku ci mai daɗi ku sha mai daɗi in kuka gode wa Allah sai zama duk gaɓoɓin ku sun bi ku a wajen gode wa Allah don ku sun ji abin da suka ji to ko sha ko bacci duk wannan bawaye da niyya ya samu ƙarfi bisa bin Allah ko ya sanya tufafi da niyya suturce al'aura da umarni biyayya ga umarnin Allah huzuri na tafi min da kulli masjidin zai ce dubo kulu zai sha ya dubo washi rabu ya babban na dan Allah ya ce wala tusrifu wasiyyar da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yewa Shehu Malam Sani da Shehu Man Tijani sanda za su baro shi farkon zuwan su gare su wace abin da za su to su ringa dubo me Allah ya faɗa game da wannan in za ku ci ku dubo in za ku sha ku dubo in za ku fita in za ku yi kasuwanci in za ku yi noma in za ku yi menene duk wannan Allah ya faɗa to duk abin da za ku yi ku dubo me Allah ya ce a game da wannan ku dubo me Allah ya ce zama ku dubo cewa in ku ga wannan biyayya ce ga umarnin Allah tafiya ce bisa tsarin da Allah ya dora ku a kai sai zama duk wannan abin da ake ibada ce rayuwar bawa gaba ɗaya sai ta juya ta koma ibada to ko kuma yin ado a cikin bin Allah ko kuma aure aka yi aure da niyyar a tale kai da hayayyafa kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni zai zo nan gaba a babin sadaka. Idan mutum ya ciyar ga matarsa ko ga iyalinsa, yana neman lada akan ciyar wannan wajen Allah, ba yana ci da ita ne don ya gwaninta a wajenta ba, ai santa ne rufe zuciyarsa. A'a, abinda yake dubowa haƙoƙin da Allah ya ɗora nasa a kansa, wannan yake ƙoƙarin ya ga yadiya, shi yasa wannan yake dubowa. Fa hiya lahu sadaka, to zuciyar da ya mata duk abin da ya mata sai a rubuta masa sadaka. Darajoji ko farallan da ke cikin tsarkake aiki ga Allah shi ne bawa ya samu daɗin asiri da Allah, da kuma ninnin kalada, da tsarkakar zuciya, da haskaka zukata, har ya zamo tana a cikin tanadi don karɓar hisna da gargaɗi. Allahu nazzala ahsanal hadisi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa Qur'ani. Ubangiji shi ya saukar da mafi kyawun magana shi ne Qur'ani, ba magana mai kyau Qur'ani, littafi wanda sashensa ya yi kama da sashi. Amma aka maimaita wasu matsalolin a ciki sai a samu kissa an kawo ta fiye da waje goma. Ya fatun wa'annan da suke jin tsoron Ubangiji tana tashi daga karanta shi. Sannan daga bayan fatunsu ta taushi da zukatansu zuwa ga amatan Allah. Shi ihlas ya isan masa ɗaukaka, cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba ya ba da ihlasi sai ko ga masoyansa. Duk wanda Allah ya ba ihlasi to masoyinsa ne. Idan an baka ibada, wannan ta ayyukai ba masoyin Allah ba ne. Amma in aka baka ihlasi ko kaka, to lallai kai masoyin Allah ne. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a hadisi kursi, ihlasi asiri ne daga asirin raina. Istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi, na ajiye shi a zuciyar wanda na so daga bayina. Ba wani mala'ika da yake kaiwa ga a ce ya gano ihlasin nan. Sallan na hayyace zai tsaya rubuta shi, magana ta fi ƙarfinsa. Hakanan shaidani baya iya tsinkaya a kan shi ihlasi, bai fi da huballan na ya ce har zai bata. Ballan na ya ce har zai bata, shaidan zai iya bata ibada amma ba da ihlasi. Ihlasi ya fi ƙarfinsa, ya fi ƙarfin mala'ika ma. Ya sa abu ne tsakanin bawa da Allah kadai, abu ne wanda yake tsakanin bawa da Allah kadai. To qala Allahu jalla sha'anu, Ubangiji ya faɗa lamarin sa ya girmama. Tabauta Ubangiji alhali, kuma wannan shi yasa malamin ke cewa duk abin da bawa zai yana da kyau ya ringa yi da niyoyi na kirki masu yawa. Wata ran wani malami masanin Allah yana zaune a ɗaki, an sa ya ɗaki ko faɗakin tare da almajiransa. Sai wani ya zo ya kwankwasa zai shigo, sai wani ya tashi a cikin almajiran don ya buɗe masa ya shigo. Sai da ya dawo malamin nan, waliyin nan yake tambayarsa, wani da niyya nawa ka tashi tashin nan da kai? Ya ce, a saboda wani wanda ya zo ya kwankwasa kofa ya sallama, shi na tashi in buɗewa kofa. Sai ce, kai amma dai kuna asara, amma dai kuna asara. Yanzu da wannan niyyar kawai ka tashi? Cewa ni ne zan tashi kamar wannan tashin naka, zan tashi da niyyar cewa ko ina buɗe kofar zan ga wani a waje a hanya yana neman a taimaka masa in taimaka masa, ko akwai wani mai bara inda wani abu a waje na in bashi, ko da wani mai tambaya inda amsar da zan bashi in bashi, ko da wani wanda ya bata, ko da kaza ko da kaza ko da kaza ko da ita lissafawa. Da wani ka tashi da wannan niyya, ko da baka samu din ba, to duk ka samu ladan haka. Sai zama ka samu ladan haka. Shi yasa in ka ji za ka yi a kan hanya, kakace waje kaza za ni, ina za ka waje kaza, ya ai ta kai ta iya kake kenan nan nan tafiyar akan za wannan waje, za ni waje kaza, da kuma ni tayi unga wanda yake neman a taimaka masa, tayi unga makawo zai fada rami ko fada in kautar da shi, tayi unga almajiri da abinda zan masa sadaka, tayi unga mai tambaya, tayi unga dan uwana musulmi mu gaisa wanda shi ma wannan abin nema ne a shari'a, tayi in kaza tayi in kaza, ya zamo duk da wannan niyyar kake tafiya, amma ba wai da niyya ɗaya ba. haka in kasuwa zaka shiga haka in ne zaka haka in ne zaka ka dinga dubo dukkan abin da ta yi ya afko a wannan halin wanda yake neman a ce ka taimaka wannan ka taimaka din shari'a zaka ga kai abu mai kyau da zama duk kai da wannan ne yake nan sai zama koda baka yi din ba ko da haka din bai afku ba amma an rubuta ma ladan sai zama an rubuta ma ladan to ta kuma kai kai da makawo taki kaza ne aka ce ana ba akan ka shiryar da shi ai ko baka gaba da makawon da yake neman ya ka shiryar da shi ko ka dora shi akan hanyar ba to duk ka samu wannan ladan shi yasa ake cewa kenan a irin nan ne ake bambanta tafiya wanda yake ami sai zama abin da niyya ɗaya kawai amma waɗanda suke sun san abin da suke to su niyoyi suke dewa sai su niyoyi dewa in Allah ya hore sun yi falilai alhamdu manufa ta shiga in kuma ba su samu ba to sun samu ladan niyya sun samu ladan niyya to waɗanda ubangiji kuma ya ce to ya faɗa fa abdullah ka bauta wa Allah mu sallahu din alhali kana ne tsarkake biyayya gare shi nan addinu ma'anar ibadatu ko ni sallahu li ibadata alalillahi dinul halis haqiqa ibada wacce yake an yi ta dan Allah ita ce kadai Allah yake karba wa ta'ala ubangiji kuma ya faɗa bai ba mace su ba sai ko cewa su za su bauta wa Allah alhali suna masu tsarkake biyayya gare shi suna masu tsarkake ibada gare shi kuna fa ya zama sun ba duk wani tsari sun komo ga tsarin Allah tsarin da yake madaidaici an karɓo daga Sayyidina Umar ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce dai dai ayyuka ana karɓar su ne dangane da abin da aka nufa da su ko wanda mutum yana samun sakamako dangane da abin da ya nufa wanda yake yayi hijira ya fita daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa don neman yadda Allah don neman karɓuwa wajen manzo yayi hijira ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hijirarsa ta samu karɓuwa wajen Allah ta samu karɓuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wanda kuma yake yayi hijira don wata duniya da zai samu ko don wata mace da zai aura to wannan hijirarsa ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira gare shi shikenan ya je wajen duniya ta bashi ladan hijirar da ko ya je wajen wannan matar ta bashi wala sawaba lahu inda Allah bashi da wannan ladan wajen Allah wa hasal mar'ata an keɓance mace ma na da ila ta cikin duniya bayan ko ta shiga cikin duniya shi yasa wannan yana daga idnabi bi zikril hafi ba'da al'an ya na fitar da biya domin fitina da ita mace tana da girma kuma saboda cewa ita macen ita ce dalilin zuwan hadisi wato akwai yanda qur'ani yake da asbabun nuzuli to kamar hadisi yake da asbabun wurudi yanda ya so abladan hudu yake faɗa wa annabi asbabul hadisi tunqalu fi to kula da sanin asbabul hadisi yanda ake kula yake wajibi a san asbabun nuzuli dangane da ayoyi na qur'ani to haka ma dangane da hadisi wanda sanin asbabul wurudi dinnan yana da muhimmanci to ita shi wannan hadisin dai mace ce wato da wani ke hijira don ya aure ta yasa manzon Allah ya faɗi wannan hadisin domin Ummu Qais yayin da ta hijira zuwa Madina lazi yuhibbuha mutumin da yake son ta sai hijira bayan ta don ya samu ya aure ta wa azhara ya bayyana a fili an da hijirarsa wucewa hijirarsa ya yi ta ne don Allah da manzansa sai hadisin nan yi masa rabi cewa ina ka yi ne don ka auri Ummu Qais domin hijira ta shari'a cewa hijira ta shari'a ma kana lillahi ita ce wacce yake an yi ta don Allah an yi ta don manzon Allah to ita ce Allah yake karba abin sani dole cewa shi wannan mutum wanda ya tafiya kwana goma daga Makka zuwa Madina nasbu ainihi ma'ana zalika ma'ana cewa ya auri matan nan ita ce a gabansa abin manufar ya auri matan nan ita ce ya sa a gabansa shi ya sa a nan wannan tafiyar ce abin da ake kira hijira ya samu wanda da banar da masana fito suka fada shine alifa abu bifilihi gashi nufin ya hadu da aikatawar amma tare da haka Allah yake bai karbi wannan hijirar ba bai kar Allah ya mai da ita gare shi bai karba ba domin shi bai dangana hijirar ba ga Allah ya dangana ta ne ga ita matan nan bai dangana ba ga manzon Allah a yayin nan shi yasa dole ne a kara in za a kawo ta'rifin niyya cewa niyyar mata zautan Allah tabaraka wa ta'ala sai ta'rifin niyyati a ta'rifin niyya kamar a ce in ana so a bada ta'rifin niyya shi ya kasu shi shine nufin abu wato alhali ya haɗu da aikatawa wajahan abin fuskantarwa ko zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala aikatawar wanda yake an fuskantar da ita ga Allah shi kadai Imam Shafi da almajirinsa Imam Ahmad Allah ya kare da a gare su suka ce wato shi Imam Shafi ya girme Imam Ahmad da shekaru 14 domin shi Imam Shafi yana kai hijira ta 150 Sheikh Shafi 164 to kuma Imam Shafi ya riga Imam Ahmad wafati da shekaru wato har 37 saboda shi Imam Shafi bai dade a duniya ba shekaru 54 kawai ya ce ko Imam Ahmad sai da 77 kaga ya fi shi dadewa da shekaru 23 a duniya shi Imam Shafi shi Imam Ahmad Imam Shafi wafati mai 104 shi ko Imam Ahmad mai 141 to wannan hadisin ya kunshi sulusin ilimi domin kasarin aiki bawa da abin da bawa zai yi ko da ya zama zai yi ne da zuci ko da harshe ko da sauran gabobi ita ko niyya ita ce aikin zuci shi yasa tun da wannan hadisi yana magana akan aikin zuci wanda ɗaya ce daga cikin mahallai uku na aikin bawa shikenan hadisin sulusin ilimi a wata ruwaya ma daga Imam Shafi yace rabin ilimi yana cikin wannan hadisin a yin addini domin shi addini yin aiki ne ko dai aiki a ɓoye da kuma aikin da yake a fili wanda yake a ɓoyen shi ne niyya wanda aiki sai ta zuci wanda zuciyar nan ta fi kowace gaba ɗaukaka a shekenan niyya ta fi kowane aiki ɗaukaka Abu Dawud ya faɗa Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'asi yace wannan hadisin yana daga hadisan da akan ta ne musulunci ke kewayo wato aka ce guda hudu ne su ne za a faɗa a nan waya kafin insanu lijinihi arba'atu ahadith hadisai hudu sun isa mutum game da ruko da ake su ne hadisi na farko innamal a'malu binniyati hadisi na biyu kuma la yu'minu ahadukum hatta yuqala ahi ma yu'minu nafsihi hadisi na uku shine min husni islam mari tarku ma la ya'nihi hadisi na hudu innal halala bayyinu wal harama bayyinu shine wani kuma malamin yace fada yake cewa umdatu dini inda na kalimatu arba'u min kalami hayril bariyya ittaki shubuhat wa sad wa da'ama laysa ya'nika wa amalan nabiyya shi ya kawo su a cikin wayannan din wa maki wato dai na farko shine ittaki shubuhat wato innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wanda shi ma wannan ya kawo shi wannan shi ma kaulin ya fada to sai ya kawo wasat sai kuma hadisin da yake cewa isat fi dunya yuhibbu la wasat fi ma inda nasi fi ma fi ajin nasi yuhibbu kan nasu to shi a nan bai kawo ba sai kuma amma sauran uku sun dace a wannan ɗayan ne suka bambanta shi wannan wannan kaulin da aka rubuta daga Abu Dawud ya faɗi la yu'minu ahadukum ni hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi a maimakon cewa izhad fi dunya yuhibbaka Allah to hijirarsa zuwa abinda ya jira ne gare shi, wato ba shi da lada wajen Allah. Dawawu lansatu wannan hadisi duk littattafan nan guda biyar sun fidda shi. Buhari ya fidda shi, shi ne hadisi na farko ma. Muslim ya fidda shi, Abu Dawud haka, Tirmidhi haka, Nasa'i haka. An karɓo daga Abdullahi bin Abbas, ya karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya abinda manzo ya karɓo daga Ubangiji tabaraka wata'ala, Ubangiji ya ce, Ubangiji ya rubuta kyawawan ayyuka, ya rubuta munanan ayyuka, cewa ka za ki kyawun aiki ne zan ba da lada a kai, kai ka za mummunan aiki ne zan yi azaba a kai. Sannan ya bayyana wannan, wanda shi ya nufin kyakkyawan aiki bai aikata ba, Ubangiji zai rubuta wannan a wajensa tana cikakkiya. Idan ya nufin aikatawa kuma ya aikata, to Ubangiji Azza wa Jalla zai rubuta shi, zai rubuta wannan kyakkyawan aikin da ya aikata lada goma, ninki goma, har izuwa a ninka masa 700. Kai har izuwa ninka ninkin da sun wuce a alfaɗa, inna ma yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Idan ko ya nufin mummunan aiki bai aikata ba, Ubangiji zai rubuta sana ce cikakkiya a wajensa. Barin aikatawa, matuƙar da ya bar aikatawa ne don tsoron Allah, to sai zama a mayin masa wannan ya zama kyakkyawa. Fa'ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin. Idan kuwa nufin aikin mummuna ya aikata, to Ubangiji zai rubuta da mummuna ɗaya zunubi ɗaya kawai. Shi ma dai wannan hadisin mutum biyar su rawaito shi, amma ban Abu Dawud, wato Buhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i su suka rawaito hadisin. Da an karɓa daga Abdullahi bin Umar, ya karɓa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce, wataran wasu mutum uku suna tafiya, sai ruwa ya sauka gare su. Wannan ya sa suka fake zuwa wani kogo a wani dutse. Saratun sai wani katon dutse ya sauko, ya gangaro daga saman dutsen ya toshe kogon nan. Ta rufe su gaba ɗaya, ya zama ba su da hanyar fitowa, ba su da ikon su ture ta, ba kuma ba hanyar fitowa. Sai sashen su ya ce da sashe, ku duba ayyuka da kuka aikata wadda take ta kirki don Allah, ku roki Allah da ita, ko dai Allah zai yaye wannan daga gare ku. Sai ya ce, ya Ubangiji, lamarin da sha'anin ina da mahaifa tsofaffi sun tsufa tuku, ina da yara kuma ƙanana, ina da ƴaƴa ƙanana, na kasance ina yin kiwo don kula da iyayen nan da ƴaƴan nan. Idan na dawo daga wajen kiwo, sai na kan tatsi nonon dabbobin nan da nake kiwo. In na tatsi nonon nan, sai na fara da iyayena in shayar da su kafin in shayar da ƴaƴana. Ni istakhartu, na yi jinkiri wata rana ban dawo da wuri ba, ban zo ba har sai da gari, wato sai da dare ya sosai. Na same su sun yi bacci, na tatsa kamar yadda nake tatsa, na zanen ga kawunansu, ba na son in bansu an farka da in tashe su daga baccin, kuma ba na son a ce na ba yaran nan kafin a ce na ba iyayena, ba na son a ce na ba yaran nan kafin a ce na ba iyayena. Yaran suna bikirkida nan da kafafuna. Ina wannan halin har sai da alfijir yake to ya fito. Ya Ubangiji, in ka san cewa na yi wannan ne don neman yaddaka, to ka buɗe mata, ka buɗe mana wannan dutsen, mu samu kafa da za mu ringa ganin sama, za mu ringa ganin haske daga gare shi. Sai Ubangiji ya yi musu, suka ga sama, amma ba za su iya fitowa ba. Sai ɗayan ya ce, ya Ubangiji, lamarin da sha'anin akwai ƙyar amina, na so ƴar amina fiye da, wato mafi tsananin yadda maza kan so mata. na nema cewa daga gare ta sai take yadda sai na kawo mata dinari 100 saba kai tunai ta kokari har na tara dinari 100 nan sai da na tara ta rijilaiha yayin da na zauna tsakanin kafafunta sai ta ce bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka bude yimkin nan illa bi haƙƙihi sai ko da haƙƙinsa wannan yasa da na ji maganar nan tata na tashi ya wani da in ka san cewa na aikata haka ne don neman yardarka to ka yayi mana furjatan yayewa sai dutsen ya ƙara kukusawa amma dai ba za su iya fitowa ba duk da haka na ukun ya ce ya ubangiji haƙiƙa ni na soci ma'aikaci bi fara jaruzin da ƙatuwar ƙwarya ta shinkafa wato mataki na shinkafa yayin da ya gama aikinsa sai na ce da ni to ba ni haƙƙi na ba ni lada na sai na bashi sai ya ce ya rena ya tafiyarsa ni kuma da ya tafi sai na ɗau shinkafan nan ina nomawa har ya zamo daga noman nan na tara shanu na sai shanu na samu makiyaya ya zo min ya ce bawan Allah ka ji tsoron Allah ka biya da haƙƙina ka kultu sai na ce da shi ya yi kawajen wancan shanun da masu kiwo ka kama ka duk naka ne sai ya ce bawan Allah ka ji tsoron Allah ka daina min izgili ka daina min wasa na ce da shi ni magana da nake ba wai izgili nake ma ba gaskiya ne naka ne ka je ka karɓa a je ka ɗauka sai je karɓa duk wanda ya ɗiba ya ubangiji in ka san na aikata haka ne don neman yardarka ka yayi mana abin da ya rage sai Allah ya yi musu dutsen gaba ɗaya a wata ruwaya sai suka fito suna takawa rawu shehan al-Buhari da Muslim da Nasa'i sun ruwaito hadisin wa bil hadisi jawazu tawassuli bi tarihi al-a'mali hadisin nan ya kunshi halaccin yin tawassuli zuwa ga Ubangiji da aiki na kirki fara ta la Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ya ku wanda yake sun ba da gaskiya ku ji tsoron Allah ku nemi sanuwar tuwa zuwa gare shi ba saɓani gaba ɗaya a game da wannan awwalu dai na farkon ya ce ban ci abin da ya aikata da mahaifansa ne matsala ma'ahuma ala anwa'il bayr domin shi ya kwatanta tare da mahaifan nan nasa mafi ɗaukakar nau'o'in biyayya alhali yana tsakanin wutar tausayin 'ya'yansa masu mayunwata da kuma tsoro daga a ce mahaifansa su ji raɗaɗi idan ya tashe su wa bayyana ta'ari gashi kuma yana cikin gajiya na haran daga wahalar ciwon da ya tsawon yini ga kuma dare bai samu ya kwanta ya bacci ba yana sauraron iyayen har sai da ya yaddar da mahaifan nan nasa yadda Allah ya nema daga bawa cewa ya kokari ya yaddar da mahaifansa shi yasa da ya kamun kafa zuwa ga Allah a halin da yake cikin tsanani sai ya samu Allah wajen taimaka masa ya ce Allah ya taimaka masa abin da yasa shi ne bin yake banci abin da ya aikata da yar amin nan nasa ala anwa'il mushahada domin shi ya kwatanta mafi ɗaukakar hanyoyin yaƙi da zuciya domin shi tare da tsananin soyayya da yake mata da damuwarsa da a ce ya samu saduwa da ita yayin da ya bata zinarin ya samu damar a ce ya sadu da ita ya ganta ta ji tsoro daga Allah sai ya zama shi tsoronsa ya fi yawa ya fi gaggawa a cikin ya komo ga Allah shi yasa da ya kamun kafa da wannan aikin nasa a tsananin damuwarsa sai Allah ya zabo ya kakkawa sai mata masa fiye da dawo da ganin sa ta Arab shi yasa dai wannan fassarar hadisin da yake cewa ne bawan Allah ka nemi Allah ya san ka halin yalwa ma'ana ka tsaya kai biyayya ga Allah kai ibada ga Allah ya zama kai an san ka a halarar biyayya ga Allah an san ka a halarar ibada ga Allah to idan tsanani ya zo sai ya zama Allah ya san ka kaka sai sai sanda tsanani ya zo sannan ne kafi kowa cewa bara a karanta Qur'ani bara a yi sallah bara a yi me duk ba dan Allah kake ba don wannan tsananin ne to wannan ba zai sa ka zama ka samu karbuwa a halarar Allah ba na ukun kuwa ya bai ya fatanta mafi daukakar nau'o'in mutuntaka domin shi da ya tausayawa wanda ya dauka aikin nan a halin baya nan wato ya tsaya ya tabbatar ladan da aka bashi ya samu tatuwa ya tausaya masa a halin bukatarsa sai Ubangiji ya zamo arhama bihi ya fito sa masa fiye da mahaifiyarsa ya ma an faɗa arrahimuna yarhamuhumur rahman ba ja ma du'a wannan ne yasa Allah ya amsa addu'arsa wa min ar-riqi najab ya tsira da shi daga kunci Ubangiji yana amsa wanda yake halin bukatuwa matuƙar da ya roƙe shi da ma'azin da jabalin ya faɗa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa Yaman ya ce ya Rasulallah ina so ka min wasiya kan in kafe sai manzon Allah ya ce da shi ka tsaya ka tsaya ce addinin ka matuƙa ka tsaya ce addini to dukkan kanka aikin da kake ma ya ishe ka wannan hadisi na Mu'azu Hakim ne ya rawaito to an Abi Hurairata kuma wannan ko da yake an faɗi tawassuli ne da ayyuka na kirki wannan bai kore tawassuli da bayin Allah madaukaka ba domin su din ma ai yadda da su da san su da ganin girman su wajen Allah ai shi din ma yana daga aiki na kirki sai yasa shi din ma ya shiga aiki na kirki tare da hadisai da asaru daban-daban da aka ruwaito wanda suke nuna halaccin tawassuli bil zawaji cewa a yi tawassuli bil zawaji shi yasa ya zama tawassuli iri uku ne kenan kuma kowanne daidai ne akwai tawassuli da Allah da sunayensa da sufofinsa masu girma kama Allahumma inni atawassalu ilayka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in wa Allahumma inni atawassalu ilayka bi wa'dikal haqqi to wannan an yi tawassuli ga Allah ne da sifarsa ko da sunansa akwai kuma tawassuli da aikin bawa kyakkyawa akwai tawassuli kuma da zawatu wato bayin Allah wanda ake ganin madaukaka ne wajen Allah tabaraka wataala to ai tawassuli zuwa ga Allah da su wanda malamin ta ce tawassulin zuwa ga Allah da su ya koma ga wa'annan ne domin shi wanda ya tawassulin da su ko dai yana fadawa Allah ya Ubangiji ina tawassuli da san da kake wa wa'annan bayin naka so yadda Allah yake musu sifa ce ta su ko ba sifa ce ta su ba ai zuwa ce ta su Allah kuwa ya faɗa da min yuhibbuhum wai ne bonako yasa a shayin tausuli ne da sifa ta Allah bayan da wa'insu jahilai suka fahimta a wajen ba ko kuma bawa abin da yake nunawa cewa ya Allah saboda san da nake wa wannan bayin naka saboda dubansu da nake da matsayi wanda ba wanda ake azurtawa ya san bayin Allah managarta ya rike su a matsayin suna da matsayi wajen Allah sai wanda yake shi ma ya samu karbuwa wajen Allah sai wanda yake ya samu karbuwa wajen Allah to a cikin nan ya zama kuma yana tawassuli ne da aiki kyakkyawa nasa shi yasa ala kulli ayalin tawassulin din zawati ai yana da mafita ba kamar wanda suke so su ce ai gaba ɗaya ma shirka ce ba gaba ɗaya ma ai yin hakan shirka ce to an Abi Hurairah sai an kama daga Abi Hurairah cewa Abu Hurairah ya ce ya Rasulullahi waye mafi azurtan mutane da samun cetonka a ranar alkiyama wato waye yake da babban rabo a game da samun ceton ka ranar alkiyama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake kamar nazata cewa ba wanda zai tambaye ni wannan hadisin kafin kai ya Abu Huraira saboda abin da zai tabbatar daga kwadayinka bisa jin magana ta mafi azurtar mutane da ceto na ranar alkiyama shine wanda yake la ilaha illallah yana mai tsarkakewa ko daga zuciyarsa koko ya tsarkake daga ransa buhari ne ya ruwaito wannan hadisin wato shi da aka ce a wani ƙarfi wato a wani sahi wato shakku min ar-rawi wa fil hadis ya zo a wani hadisin mun kana la ilaha illallah sabahan wanda yace la ilaha illallah guda daya ma da safe sannan maraice na yi yace la ilaha illallah sai wani mai shele shele daga sama yace na'am ko ba so mu ta aiki ko hada ta karshen na ta farkon sannan kuma ku jefar da abin da ke tsakaninsu na daga laifuffukansa kar ku bari wani laifi ya shiga tsakaninsu daga fadar tasa ta safe zuwa fadar sa ta yamma duk laifin da ya aikata to ku shafe dan ba a son kalmar nan madaukakiya a ce wani abu ya raba tsakaninta da ƴan uwarta shi yasa to balantana wanda zai zauna la ilaha illallah da safe sai yayi dare da maraice ma sai yayi dare eh to guda dai ma an ce in kai za a sa mai shele shele cewa ko masu rubuta aiki ya kuraba tsakanin kalmomin nan guda biyu duk abin da yake tsakaninsu na daga laifi ku shafe sai sun haɗu to balantana wanda ya yi dare to ya da sanufar na la ilaha illallah zai za ta zo nan gaba a kitabun zikiri insha Allah in Allah ya so salam da tun ta salwar sani ba shi gashi shi ba wannan bace ni ya ai wannan farla ce ya samu saboda zaman sa da bayin Allah madaukaka zaman sa da bayin Allah madaukaka shi yasa sannan shi sai ya sami wato kamar wani fitarwa daga kaida aka ce shi ko da yake ma bai da niyyar amma dai tunda yana zaune da su ai yanda aka fada humul qawmu la yashkarihim jalisu ai su mutane ne da matsayin su ya huce a ce wanda duk ya zauna da su ya tadi yasa aka ce shi ba kan ma a duhumaniya. Thank you.